Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 16 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanan labarai.
To Hadiza, kusan shekara guda da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine, Sakataren Tsaron Amurka Lloyd Austin a ranar Laraba ya nuna kyakkyawar damar da gwamnatin Kyiv take da shi na daukar mataki a fagen daga da sojojin Rasha. Adadin mutane da suka mutu a kasashen Turkiya da Siriya daga mummunan girgizar kasa a makon da ya gabata ya haura 41,000. Kanin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana kan hanyarsa zuwa Jamus da Turkiya da kuma Girka daga yau 16 zuwa 22 ga watan Fabrairu, kafin ranar 24 ga watan Fabrairu na cika shekara daya da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine.
Kanan labaran kenan. Wasu shugabannin jam'iyyu da kwararru a fannin shari'a a Najeriya sun bayyana takaici akan matakin kotun koli na dage sauraron karar da wasu jihohi biyar suka shigar kan batun sauyin kuɗi. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan wannan zaɓe mai zuwa na wannan watan Fabrairu. A yau ma za mu haska fitila ne kan jihar Neja. Kamar kowace rana mai kamar ta yau, Alheri za ta shigo mana da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kusan shekara guda bayan mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine, Sakataren Tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa a jiya Laraba cewa yana da kyakkyawar wato gwamnatin Kyiv tana da kyakkyawar dama na ɗaukan mataki a fagen daga da sojojin Rasha. Austin ya shaidawa manema labarai bayan taron ministocin tsaro na kungiyar NATO a Brussels. Ya ce, ina ganin za su sami kyakkyawar dama ta samar da gagarumin sauyi a fagen fama da kuma kafa shiri, sai kuma samun damar yin amfani da wannan yunkuri nan gaba. Ya ce, yayin da kasashen NATO ke jigilan makamai zuwa Ukraine, kawancin soja da Amurka ke jagoranta na da niyyar horar da sojojin a kan yadda ake amfani da makaman. Muna mai da hankali ne don tabbatar da ganin cewa sun samu kwarewar da za su iya amfani da makaman ba wai kawai a samu musu da dandali ba. Austin ya tuzartar da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin da rawar da Moscow ta taka a fagen daga. Yana mai cewa a shafin Twitter, kusan shekara guda da yakin ganganci da Putin ya zabar wa kansa, al'amura bai tafi wa Kremlin yadda ta tsara ba. NATO tana nan kai haɗe, kana ta yi tsayin daka fiye da kowane lokaci. Adadin mutane da suka mutu a kasashen Turkiya da Siriya daga mummunan girgizar kasa a makon da ya gabata ya haura 41,000, amma har yanzu ana ceto wasu mutane 'yan ƙalilan ƙarƙashin buraguzai. A jiya Laraba an ceto wasu mata guda biyu a ƙarƙashin tarkace a birnin Karman Maras da ke kudancin ƙasar Turkiya. Kana an kubutar da wata uwa da 'ya'yanta biyu a garin Antakya bayan kwanaki 9 da wannan girgiza. Mutanen da aka ceto daga Antakya yana zuwa ne sa'o'i 20 ko kuma 228 bayan girgizan, a cewar kamfanin dillancin labaran kasar Anadolu. Miliyoyin mutane da suka tsira daga girgizan kasar suna buƙatar taimakon jin kai. Hukumomi sun ce waɗanda suka tsira daman can sun rasa matsugunansu ba su da wurin kwana, kuma suna fama da tsananin sanyi. Yanzu aikin ceto ya yi ƙasa ainun. Ganin yadda yankunan da abin ya shafa suke fama da shara daga gine-ginen da suka rushe sakamakon girgizar, hukumomin lafiya suna fuskantar ƙalubale a ƙoƙarin da suke yi na ganin cewa mutane sun kauce daga ɗaukar cuta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana kan hanyarsa zuwa Jamus da Turkiya da kuma Girka daga yau 16 zuwa ga 22 ga watan Fabrairu, kafin ranar 24 ga watan Fabrairu da ake cika shekara daya da mamayar da Russia ta kaiwa Ukraine, yayin da Turkiya ke ci gaba da aikin kubutar da mutane daga mummunan girgizar kasar nan da ta afkawa kasar ta NATO a makon da ya gabata. Blinken zai halarci taro akan tsaro a birnin Munich wanda za a fara a gobe Juma'a. Mataimakin shugabar Amurka Kamala Harris da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz da shugaban Faransa Emmanuel Macron da ma shugaban kungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg da babban jami'in diplomasiyar China Wang Yi suna cikin mahalartan taron na kwanaki uku na shekara-shekara. A birnin Munich, Blinken zai gudanar da jerin wasu taruka a kan tattaunawan batun ci gaba da taimakawa Ukraine da kuma neman taimako na mutanen Turkiya da Siriya bayan mummunan girgizar kasar, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Yayin da Ukraine take shirin tunkarin wani gagarumin hari daga Russia, akwai yiwuwar shugabannin kasashen yamma a wannan makon wanda za a gudanar da taron za su jaddada aniyarsu ta taimakawa Kyiv.
An jima kaɗan, Baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Wasu shugabannin jam'iyyu da ƙwararru a fannin shari'a da ma masu mu'amala da kuɗi a Najeriya sun bayyana takaicinsu a kan matakin da kotun koli ta ɗauka jiya, inda ta ɗage sauraron ƙarar da wasu jihohi biyar suka shigar zuwa ranar 22 ga wannan wata kan ƙalubalantar wa'adin da Babban Bankin Najeriya ya gindaya kan tsofaffin takardun kuɗi. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi mana nazarin wannan batu ga kuma rahoton da ta aika mana.
Jihohin Kaduna, Kogi, Zamfara, Neja da Ogun su ne suka shigar da gwamnatin tarayya ƙara kan wa'adin da CBN ya sa kan sauya tsofin kuɗi zuwa sabbi. Babban bankin ya mai da wa'adin da ya gindaya a baya na kare abin da ya kira martaban takardun kuɗin ƙasar daga ranar 31 ga watan Janairu zuwa 10 ga watan Fabrairu. To sai dai wannan mataki ya ja cece kuce a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke fuskantar mawuyacin hali wajen samun sabbin kuɗin, ganin cewa ana kin karɓan tsofin a ko'ina cikin ƙasar. Shugaban jam'iyyar SDP Shehu Gaban ya yi tsokaci akan batun, yana cewa
Zenith Bank suna kulle bankunansu, First Bank sun kulle bankunansu, mutane na tafiya tsirece a cikin banki, mutane na mutuwa a banki, akwai video ya nuna ma'aikatan bankuna suna gudu suna tsoron rayuwarsu, ana hana al'umma dukiyansu a ce muna neman zaman lafiya, muna so a yi zaɓe a Najeriya. In babu zaman lafiya, ta yaya ma aine za ta fidda kayan zaɓe ta je ta yi zaɓe?
Shi ma shugaban jam'iyyar Accord Muhammad Lawal na Lado ya haɗa da roƙon a hanzarta ɗaukan matakin gaggawa na sauwaƙa wa jama'ar ƙasar matsalar da suke fuskanta akan rashin kuɗin.
Ba wai muna sukan ra'ayin tsarin ba ne, a'a muna sukan ra'ayin yadda ita bankin Najeriya bata wadata bankuna da isassun kuɗi ba wanda za su ɗauke nauyi ainihin wahalhalun da jama'a suke shiga ciki. Da Allah ya sa an kawo wadatattun kuɗi, ina tabbatar miki da cewa wannan abin da ake gani a yau da ba a same shi ba. So da haka ya kamata, kamar yadda muka kira ɗin, gwamnatin tarayya da kuma ainihin ita Babban Bankin Najeriya su duba al'amarin nan da idan basira. Duk abin da za a kawo ana yin shi ne domin kawo ci gaba ga al'umma, ya ƙara kyautata rayuwar al'umma. To amma a wannan karan an samu akasi.
Amma ga ɗaya cikin masu mu'amala da kuɗi na canji, Umar Garkuwa, ya nuna baƙin cikinsa a fili akan abin da ke faruwa da tsarin na CBN, yana cewa
idan kika lura da cewa ita kanta National Assembly ta riga ta bada nata ƙari wata shida, wanda babu mahallukin da ya isa inda a cikin Najeriya yake ya karya ƙa'idansu, an samu matsala game da yadda shugaba ya riga karya wannan ƙa'ida. Na biyu aka tafi wannan babban kotu ta Allah ya isa, su ma suka bada matsayinsu, the same shi Babban Bankin Najeriya ta karya wannan doka ta ce kar a karɓi wannan kuɗi. To idan kika lura nan wata dambarwa ce wanda aka shiga, wanda Najeriya tana cikin tsaka mai wuya. Su kuma wannan alƙalan, uzurin da ya kamata a ƙara yi musu shine dole a dawo hikima guda ɗaya. Yau aka zo aka ce babban kotu ta ce ta ɗage zuwa ran 22 ga wata, sai mu gode wa Allah. Allah shi ya san me zai faru daga nan zuwa ran 22 ga wata.
Kotun ƙoli ta ce duk da ɗaga sauraron ƙarar da jihohi suka shigar zuwa ranar 22 ga wannan watan, umarnin da ta bayar a ranar 8 ga watan Fabrairu cewa a ci gaba da amfani da tsoffin kuɗin yana nan daram. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, yanzu dai ga Baba ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
tabbatar da bullar murar tsuntsaye a nahiyar Amurka ta kudu ya haifar da fargaba a ƙasar Brazil, wanda har yanzu cutar bata shiga ba, duk da cewa makwabtanta mafi kusanci da suka hada da Argentina da Uruguay sun samu bullar cutar a jiya Laraba. A wani taron manema labarai domin tattaunawa kan illar rashin tsafta a duniya, ministan noma na Brazil Carlos Favaro ya ce Brazil babbar bai aika naman kaji a duniya baki daya, za ta karfafa matakai domin dakile yaduwar cutar wanda a halin yanzu ke ci gaba da bazuwa. Ya zuwa yanzu an samu bullan cutar murar tsuntsayen a wata katafariyar gonar kaji a Bolivia mai iyaka da kasar Brazil, kana an gano cutar a Peru da kuma Ecuador, inji Favaro. A jiya Laraba kuma an tabbatar da bullar wani nau'in murar tsuntsayen daji a kasar Uruguay da Argentina, lamarin da ya sanadin saka dokar ta ɓaci a kasashen biyu. A ƙarshe, Amurka tana shiri akan yiwuwar ganawa tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da babban jami'in diplomasiyyar China Wang Yi yayin taro akan tsaro a yanki na gudanar da ake gudanarwa a Turai a wannan mako, a cewar wata majiyar diplomasiyya da ta tabbatarwa da muryar Amurka kuma ta nemi a sakaya ta. Ganawar da za a gudanar a gefen taron kolin akan tsaro a birnin Munich ka iya zama ganawar fuska da fuska ta farko tsakanin manyan jami'an diplomasiyyar tun bayan harbe balan-balan leƙen asiri na China a farkon wannan wata. Wannan lamarin ya yi sanadin dakatar da bulaguro da Blinken ke shirin yi zuwa birnin Beijing. Blinken ya faɗa wa Wang Yi ta wayar tarho a ranar 3 ga watan Fabrairu cewa sake balan-balan leƙen asirin da ta ratsa nahiyar Amurka rashin mutunci ne, kuma ta keta haƙƙin Amurka, kana kuma rashin mutunta dokokin ƙasa da ƙasa ne, wanda ya shafi dalilan bulaguron da Blinken ke niyyar yi. China ta ce balan-balan na binciken yanayi ne, sai kuma ta kauce hanyarta. Daga bisani, China ta zargi Amurka da sake balan-balan guda 10 a bisan kasar China a cikin watan Mayu a shekarar 2022, sai dai Amurka ta yi watsi da waɗannan ikirari.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Neja. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari yayi nazarin tarihi, harkokin siyasa da kuma zamantakewar al'ummar jihar. Ga kuma rahoton da ya hada mana.
Talaka kabar kuka akure arka cinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya da aka kirkiro a shekarar 1976 da bayanai suka nuna cewa yanzu haka tana da yawan mutane kimanin miliyan 5. Haka zalika, jihar Niger tana sahun gaba a jihohin Najeriya masu yawan fadin ƙasa, da kuma Allah ya hore mata albarkatu ta fuskar noma da kiyo. Sannan ta shahara ta fuskar mulki a bangarori daban-daban, domin kuwa a yanzu haka tsaffin shugabannin kasar da suka mulki Najeriya a cikin kakin soja dukkaninsu ‘yan asalin jihar Niger ne. A yanzu dai a iya cewa an ɗau harama kama daga bangaren ‘yan siyasa da ke ci gaba da yakin neman zaɓe har ma da al’ummar gari. Kowa na cike da dokin ganin an gudanar da zaben cikin lafiya da kwanciyar hankali.
Sunana Isa Umar, nan garin Mina. Shine ina fatan Allah ya sa ayi wannan zaben lafiya, kuma Allah ya zamanar da kasar mu lafiya, shine fatana.
To kaman kun shirya yin zaben, za ku je ku?
Zamu je mu zabe insha Allah. Zamu je mu zaba sosai sosai kuwa.
Sunana Nasir Muhammad Atayuru daga Niger State Kwantagoro Local Government. To hafashe dai zabe kan akwai gwagwarmaya sosai, saboda daga dukkan alama duka jami'in suna shirye akan wannan babban zabe mai zuwa.
Nura Muhammad, fatan da nake yi da ƴan uwana matasa, don Allah ku mai da hankali, ku daina tadda rigiman da mutum bai san kanta ba bai san mafarinta ba.
Suna Alhaji Abdullahi Ibrahim, wanda aka yi sani da suna Buzi, amma ni tunane na 2023 za a yi zaben da ba a taba yi ba. Saboda me? Lokaci ne na duk abin da ake hasashe ta wuce sanin dan Najeriya. Tunatunatunai har zuwa yau ba wanda bai dandana kuɗa shi ba.
To duk da wannan fata dai da al'ummar jihar ke yi, a bangare guda jihar na fuskantar kalubale irin na rashin tsaro. Malam Usman Erana, wani mazaunin yankin Shiroro ne, mai daya daga cikin madatsun ruwa da ke da tashar samar da lantarki a Najeriya, ya ce a halin da ake ciki yanzu matsalar rashin tsaro ce ta addabe su, shi ya sa ma ba sa dokin zuwan babban zaben na Najeriya.
Ta ba wani magana abin da ya shafi maganar wani zaɓe a nan yankin, tsakanin da Allah duk wanda ya faɗi cewa akwai wani tunanin zaɓe a nan, ina ganin kamar ya yaudara kanshi. Muna da ƙananan mazaɓun kansiloli guda takwas ne a nan, amma a yanzu inda kawai za a iya shiga a nan yankin shi ne Erana.
To hukumomi a matakai daban-daban dai sun ce suna ɗaukar matakin shawo kan matsalar rashin tsaron. Tuni dai jam'iyyun siyasa, musamman ma na adawa, suka yi kashedi musamman ga jam'iyya mai mulki akan karta yi amfani da wuraren da ake fama da matsalar rashin tsaron domin tafka magudi. Alhaji Hamidu Kadi Kuta shine babban daraktan yakin neman zaɓe na ɗan takarar kujerar gwamna a jam'iyyar ta PDP, Alhaji Liman Kantigi.
To muna so mu tabbatar ma jama'a cewa za mu duba mu tabbatar ba a yi ciwa-ciwa a wannan wuraren ba. To duk wanda kake faɗin nan ba mutane. Kusan rabin hayi na Shiruro ba mutane.
To ita ma dai jam'iyyar mai mulki wato APC ta ce tabbas akwai matsalar rashin tsaron, amma lamarin ya zama gama gari. Inji sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Niger, Alhaji Mukari Jau.
Matsalar tsaro duk duniya ne, ai ba Najeriya kawai bane, ko kuma ba Niger dai bane.
Jam'iyyar adawa na cewa ba a gani a ƙasa ba, saboda haka suna dabdama anshe gwamnatin nan idan an yi zabi.
To ai kalamai nasu ne, kamar su suna ganin za su samu, kuma muna ganin zamu ƙara.
Sunana Malam Umma Kolo, mai ba gwamna shawara bisa hakan siyasa da tsare-tsare. Zamu yi zabe cikin lumana da idan Allah.
A jihar Niger dai akwai wasu ƴan takara da ke neman mukamin kujerar gwamna, da wasu jam'iyyun siyasar suka tsaida, da suka hada da NNPP mai kayan marmari, da Labour Party, da YPP ta matasa, har ma da jam'iyyar Abga wadda aka samu mace Tilo ke yi mata takarar kujerar gwamna a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na doka, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tauka baiwa. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ya rage saura kwana tara a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayyar Najeriya makonni biyu bayan nan a gudanar da na gwamnoni da na majalisun jihohi. Duk da yake yunkurin mata da dama da suka nemi tsayawa takara game da cikas a lokacin zabukan tsaye da 'yan takara, kalilan da suka haye wannan matakin na ganin idan aka zabe su za su yi iyaka iyawa domin ganin sun shawo kan waɗansu daga cikin matsaloli da suka addabi iyali. Wakili Musani Shaibu Malumfashi ya samu zantawa da mata biyu daga cikin matan da suka tsaya takarar majalisun dokoki a jihohin Katsina da kuma Zamfara. Hauwa Lawal Ergata da ke takara a jihar Katsina ta bayyana abin da ya sa ta tsaya takara da kuma kalubale da take fuskanta.
A gaskiya zan iya cewa abin da ya sa na shiga cikin wannan tafiya ta takarar siyasa abu ɗaya ne zuwa biyu, ganin yadda ake barin mu mata baya. Kullaye ne mun san cewa mata suke zabe, amma sai a gama a tashi abu ma haka nan. Shi yasa abin ne kullun yake damuna, kuma gane da rayuwarmu mu mata take komawa yau da kullun. Shi yasa nace ya kamata a kalla akwai wakilci na mace a cikin majalisa.
To kila ba ki rasa abubuwan da kike san in kin je ki gabatar kamar me da me wanda suka dama al'umma.
To ka san masu iya magana sun ce ciwon mace sai mace.
Na'am.
So ina da abubuwa biyu zuwa uku wanda nake so in ci musu in Allah ya kai ni ga nasara. Musamman na ɗaya dai tattalin arziki ga hannun ƴaƴa mata, ga hannun mace. Ya za mu taimaki mace ko ya za mu taimaki iyayen mu mata domin samu musu da abin yi da su iya dogaro da kansu, ko jawara ko wadda ke da aure. Za mu ga mata suna shiga cikin wani hali na ƙaƙanikayi a cikin gidajensu da kuma sauran wurare. An ban mace da hidima ƴaƴa da dai sauran al'amuran rayuwa. Sannan na biyu, ƴaƴan mu mata wanda suke tallace-tallace, rashin makaranta da kuma rashin abubuwan da za a taimaka musu na rayuwar yau da kullum. Sai ƴaƴan mu matasa wanda an sake su an basu sun zama ƴan shaye-shaye, ba sana'ar yau ba ta gobe, su ne in banga siyasa da dai sauransu. Sai matan mu wanda suke a sansanin ƴan gudun hijirar nan, za ka ga an sake su ba wata kulawa da suke samu. To ita mace a kullun daraja gare ta, kuma ita mace kullun nema ake a killace ta. To wannan abubuwa su nake so Allah ya kai ni ga wannan in cimma burina, taimaka mai kana mata a cikin harkar rayuwar mu.
To Komra Shafa'atu, ke kuma me ke nake dalilin na shiga harkar siyasa?
To dalilin da yasa na hito takara ga lokacin, saboda irin yadda na ga mata suna fuskantar matsaloli sosai da sosai, za su tsaya su taka rawa 100% su mara ma wani baya wanda za su ga zai kawo sauyi, zai canza musu al'amuran yau da kullun na harkokin da suka shafi rayuwarsu. To kuma sai a zo da an ci, sai a samu a ƙasa haka nan. An sha gwadawa, an sha gwadawa, duk dai har yanzu haka ba ta cimma ruwa ba gaskiya. To shi yasa kawai na yanke shawara cewa mu mata ya kamata mu ma mu san ciwon kanmu, mu ma za mu iya kuma za mu ba da gudunmawa. Tunda har za mu iya ɗauka mu ba wani mu taka rawa ga wani, mu ma ya kamata mu taka ma kanmu rawa, domin mu ma mu hisar da ƴan uwanmu cikin halin ha'ula'i da suke ciki.
To waɗanne matsaloli kika fuskanta ganin cewa nan wannan yanki na ku jihar Zamfara akwai maganin cewa kila ko mace ba ta ko shugabanci ko ko abin da ana ɗan kina-kinan shigan mace siyasa, harkar siyasa?
To alhamdulillah akwai huskar abanga ƙalubale kala-kala da ake fuskanta gaskiya. Na dai a matsayina na mace, a matsayina na Bahausa, a matsayina na mata aure, matsayina na mace musulma. To wannan duk ana kallon shi, kuma kowane ana mishi wani kallo. A matsayina na mace Bahausa, suna ganin mace Bahausa bai kamata ta hito ta ce za ta bi kujera ba, amma su suna ganin ya kamata ta hito ta je hukura. To abba kuma wanda kuma sauyi ne, lokaci ne kuma Allah ke kawo wannan zamani. An kai lokacin da mace Bahausa ma bai ma kamata a ce ta hito ba ma ta nuna cewa ga wanda ta kaso a matsayin siyasa can inda an kai. Amma zamani ya zo tana nuna ga wanda ta kaso, zamani ya zo za ka hito ta anshe ƙwari'a don ka zaɓi wanda ka kaso, zamani ya zo sai a samu mata a nuna musu cewa kamata kuma rama wane baya, saboda in ya kai ga gaci kuma ku samu abin da za ku samu, duk zamani ne. To sai na ga wanga zamani ya kamata a ce su mata su hito su shiga dumu-dumu a dama suwa. Wanda su ma su samu idan su samu su ceto ƴan uwansu mata.
Ba an dan fuskanci wani matsala dangane da cewa irin batun nan na siyasa sai da kuɗi, in ba ka da kuɗi to ku mata kuna da ɗan rauni ta wannan fuska? Honorable Hawa Eggata, ba sani ba kin fuskanci wannan?
To ya gwalgwado zan ce ina fuskanta, domin ina ganin ita siyasa a duk inda take ba a nan ka tsina kadai ba. Duk inda aka ce maganin siyasa to magana ce ta kuɗi. Ko ba gaskiya ba? Kuma duk dai da ka tara mutum ɗaya biyu ko yaya akwai ɗan hasashe da za ka yi mutum. In aka zo maganar fita campaign, akwai ƙarancin abubuwan da muke da buƙatar su. Misali dole kuɗi ne, sayan irin motoci, posters da dai sauransu, magana ce ta kuɗi. To dole ne siyasa sai da kuɗi, ko yaya tafiye yake da shi.
Yanzu ya za a ce a cikin wannan ɗan mawuyacin hali gashi muna gab da zaɓe.
To ku dai muna kira ga mutane, ƴan uwa da abokan arziki, ba mu da abin da za mu ce ko ba mu da kuɗin da za mu bada. ni ba wani karfi gare ni ba da zan ce zan iya fita yau in yi abin da wasu ke yi ko ba hali ba. Saboda haka nake kira ga mutane, ba maganan kuɗi muke ba, siyasa yanzu ba wai sai da kuɗi ba, amma cancanta za mu duba da kuma yadda halin rayuwar nan da muke ciki yanzu. In Allah ya da muka kai ga nasara, za mu ba da gudunmawa 100% domin ci gaban jihar mu Katsina.
Kamar Shafa'atu Labo, harkar siyasa sai da kuɗi. Shin kun kin fuskanci wannan kalubale din?
Gaskiya kam, har yanzu wayewar mu bata yi wannan ba. Na ce duk da mun fara, ka san da mu kamar yadda nake maka ko ni zamani ne, gada sai an ba ma mutum kuɗi yayi jam'iyya ko kuma yayi mutum. Amma a yanzu kuma an dan fara samu alhamdulillahi wasu ko ka ba su ko ka ba su, wasu dai abinda suka so almuhim canji a canza musu daga wani lagon da suke huskanta, matsalolin da suke huskanta. To gaskiya mun dan fara tun da ni da mai aini mai wayar da kan al'umma ce, musamman mata. Ina da NGOs ɗina wanda nake wayan ma mata da kansu cewa za jam'iyya ko kuma siyasa ba wai mai kuɗi kawai ka yinta ba, talaka ma da aka zo ana da ɗaukwari a shi, ya kamata shi ma ya hito ya san ciwon kanshi ba sai an ba shi kuɗi. Waɗannan kuɗin da ake ba su shi ke sa a yi yadda ake yi so da suwa, don ba su da baki an riga an tsayi su. Amma ka yi cancanta, sannan kuma ka yi mutum mai mahimmanci wanda zai hito ya san ciwonka. To mun fuskanci wa'annan saboda bamu da kuɗi, wani mu hito ne kawai don ɗaya kawai mu nuna mu mata cewa za mu iya, kuma sannan in sun ba mu goyon bayan insha Allahu za mu samu abin da ake so, za a canza rayuwa ɗiyanmu da ke yawo irin wannan. Za mu samu musu inda za su samu, don kowace mace tana jin haushi, tana jin baƙin ciki a ce ɗan diga ɗiya nan sun ɗauki adduna sun zama 'yan bangar siyasa. Kowace mace tana jin haushin yaro ga yana bara da titi yana da abin da zai ci.
To madalla, nan kuma za mu sallama da Hawa Lawal Ergata, 'yar takarar majalisar dokoki a jihar Katsina, da kuma Sa'afatu Labo mai takara a jihar Zamfara. Sai kuma mako mai zuwa mu sake komawa kan tattaunawar da muka yi da masu ruwa da tsaki akan rawar da mata za su iya takawa domin ganin kalilan da suka lashe zaben tsaye da 'yan takara sun kai ga nasara. Yanzu a madadin Hawa Lawal Ergata da Sa'afatu Labo da suka bakunci shirin namu, da kuma wakilinmu Sani Shaibu Malumfashi da ya yi mana hira da su, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗi.
A gaida alheri Grace Abdu, yanzu kuma ga wannan saƙon.
Al'umman Najeriya, ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa.
Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu.
Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan.
Batutuwan katin zaɓe.
Tantance masu kada ƙuri'a a ranar zaɓe.
Tsaro ga masu kada ƙuri'a.
Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Shibirin a Lagos.
Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a faɗin Najeriya.
Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki.
Da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a manfa a taƙaice.
Kusan shekara guda bayan mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa a jiya Laraba cewa yana nuna kyakkyawar dama da gwamnatin Kyiv take da shi akan matakin fagen daga da sojojin Rasha.
Thomas Sauraro, baki ɗaya abinda ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za mu sake shigowa da wani sabon shiri da ƙarfe 8 na safiyar yau. Ne zama da dimba ba makeri da ya tana gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni. Kamar inci ne namu na yau, ni Hadiza Kyare da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya, sai Allah ya kara hada mu. Ma assalamu.